This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo, da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kama kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba ke shigo mana da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a, assalamu alaikum. Yayin da hukumar zaben Najeriya INEC ta dakatar da zaben cike gurbi a wasu mazaben yan majalisar dokoki a jihohin Kano, Enugu da jihar Akwa Ibom, wani rahoto da guda daga cikin kungiyoyin fararen hula da suka sanya ido akan yadda zaben ya wakana a Kano ya zargi jam'iyyar NNPP mai mulki a jihar da amfani da matasanta wajen hana mutane kada kuri'a a wasu rumfunan zabe, sai dai jam'iyyar ta musanta zargin. Mahmud Ibrahim Kuri na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Kano, kujerun yan majalisar dokokin jihar uku ne aka sake zabe a kansu, wadda ta hada da mazabar gari da tsinyawa, wadda daga bisani hukumar zabe ta INEC ta sanar da dakatar da gudanar da zaben a cikin ta, tare da wasu mazabu a jihohin Akwa Ibom da jihar Enugu saboda yamutsi. Dama dai kungiyar Kano Integrity Block, guda cikin kungiyoyin fararen hula da suka bibi yadda zaben ya gudana a yau, ta cikin wata sanarwa ta zargi jam'iyyar NNPP mai mulkin jihar Kano da amfani da matasa yan jagaliya wajen kawo tarnaki ga masu kada kuri'a. Kwamarin Musaddiq Wada Waziri shine shugaban kungiyar a Kano.
Yanda rahoton hukumar gari aka je gurin ana ta kokarin yanda za a hana mutane su yi zabe, an kawo wa'in da suke baki ne ba yan gari ba, wanda ba su da hakkin yin zabe, sun mamaye guri suna razana mutane, an ta kai ga cewar wasu kayayyakin zaben ma ba su isa ga inda ma ya kamata a ce ana suke ake yin zaben ba, wasu mutane sun dauke su. Bayan haka nan kuma akwai su a wasu guraren da za ka je ma ba za ma ba a sha ba, kamar isa ba kamata shiga ba, saboda kai baka da wata alama ta wata jam'iyya da za ka iya shiga gurin, sai waɗanda ake so ne su shiga.
Waɗannan jam'iyyu ne kuka lura suna yin wannan abubuwa?
Ai, wannan jam'iyyar NNPP su da suke yin wannan abu.
To amma Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso da ke baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin siyasa ya musanta ikirarin kungiyar ta Kano Integrity.
Ni dai ban ga haka ba. Mafi yawanci duk inda na ga an yi zaben nan an yi shi cikin kwanciyar hankali, babu wani wanda na ji ina kuka ko yi labarin zaben da aka yi, ba wanda za ka ji an ce an zaga ko an daka ko an faɗa masa ko an faɗa masa wasu bukatun makasar. Zaɓe aka yi kowace jam'iyya ta samu rabanta.
A jihar Jigawa kuwa hukumar zaben ta INEC ta gudanar da zaben raba gardama ne a mazaɓar ɗan majalisar dokoki ta tarayya da ke wakiltar birnin Kudu da Bauchi a 8 daga cikin rumfunan zaɓe fiye da 50 na mazaɓar, inda aka fafata tsakanin jam'iyyar PDP da APC mai mulkin jihar.
Sufa duk inda muka je ko ina a yin zaɓe lafiya, haka kuma an fito sosai akwai ma'aikata na duka da 'yan sanda, civil defense, sojoji, road safety, immigration, akwai tsaro sosai.
Shisu Adam kenan kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa. A baya dai an sa ran cewa zaben na yau Asabar shine cika mukin zabukan da hukumar zaben Najeriya INEC ta gudanar a bara, amma saboda soke gudanar da wannan zabe na yau a wasu mazabu na jihar Kano da Enugu da kuma Akwa Ibom, hakan na nuna cewa akwai sauran aiki a gaba. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya Babagana Umar Zulum ya rantsar da shugabannin kananan hukumomi da masu ba shi shawara, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da sabon wakilinmu Ibrahim Mustapha ya aiko mana daga Maiduguri.
Sama da shekaru 20 kenan ba a gudanar da zabukan kananan hukumomi a jihar Borno ba, saboda rashin tsaro da ma barin kananan hukumomi da al'umma suka yi. A ƙarshen wannan mako ne gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum ya rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi wadda aka gudanar da zabukan su a watan Janairun wannan shekara. A cikin waɗanda aka rantsar akwai masu bashi shawara su 28 da sakatarorin dindindin guda 7. A jawabinsa a ɗakin taro na gidan gwamnati da ke birnin Maiduguri, gwamna Babagana Umar Zulum ya buƙaci sabbin shugabannin shugabannin kananan hukumomi 27 da ke jihar da su tsaya tsayin daka wajen ganin sun yi wa al'ummominsu aiki tukuru.
Musamman maiwa mutane kauyuka su shine abin da ke so, kuma kafin na yi tsura da ni jama'a na ga wasu wanda yana jin tsoro ba zai shiga kauye har isi da yare yasa da na kare ne ba na fada.
Ga dukkan shugabannin kananan hukumomi, gwamna ya ce duk wani tunkaho da birnin jiha za ta yi dole tushenta su ne kananan hukumomi.
Kaduna state and local government jami ba su aiki sosai su yadda zai samu abin da ke so ba, don saboda mutanen suna karkara ne. Ko kai local government chairman gwamna kana so kai aiki, dole za ka samu wani wanda zai gani kan aikin ka a cikin local government.
Haka zalika ya ce duk wani aiki da za a yi a karamar hukuma ya zama dole gwamnati ta san da komai. Ana ta jawabi yayin zantawa da muryar Amurka shugabar karamar hukumar jere Ajiya Inna Galadima Kana, mace ta farko da ta taba lashe zabe a karamar hukumar jere, da mai bayar wa gwamna shawara Abba Kawu Shehu Masa sun bayyana godiyarsu ga gwamna.
Kowa yana farin ciki cewa ni ne first elected in jihar da jere na local government council. Alhamdulillah, mun gode wa Allah.
Mun gode wa Allah, Allah ya sa wannan shine alheri kuma wanda ba samu abin hakuri kuma za su samu.
Ita ma mai bawa gwamna shawara kan sha'anin mata Kori Shatima ta nuna godiyanta game da wannan aiki da ta samu, kuma ta ce za ta yi aiki yadda ya dace.
Buri na ne dama wani rana, ko da ba da shi zan yi aiki ba, wani rana ya zamanto akwai hannuna kuma akwai kokarina a cikin rebuilding Borno.
Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zaurin BOA.
Jama'a, muna muku maraba da zuwa zauren VOA. Muna tattaunawa da ƙwararru kan fannin tattalin arzikin Najeriya da irin yanayi da ya tsinci kansa a ciki. Za mu tashi ne a bayanan da Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, malami a Jami'ar Yusuf Mai Tamasula da ke Kano, ke bayani. Dr. Bismillah.
Ita kuma gwamnati a dalilin samun kuɗinta ya yi baya da yawa abin da yake shiga asusun gwamnatin tarayya, musamman gwamnatin tarayya, sama da kaso 96 cikin 100 yana tafiya ne wajen biyan kuɗin ruwa. Saboda haka tana neman hanyar da za ta samu ƙarin samun kuɗin shiga, sai ta maida naira haja. Duk lokacin da ta kare naira, kuɗin shiga gwamnatin Najeriya ƙaruwa yake. Misali, daga watan June na shekarar ta gabata da gwamnati ta kai naira kasuwar nan ta karya ta, zuwa yau gwamnati a dalilin wannan ta samu kimanin naira triliyan 2 kari akan abin da take samu a baya, kawai a dalilin ta kare naira. Saboda ai duk kudin da muke samu a dala yanzu, idan yazo, idan da a naira 430 take saidawa, yanzu ta saida dalar nan a naira 800 zauna abu zuwa naira 900, kaga ta samu kimanin karin 400 zuwa 500 a duk dala daya. To gwamnati ta maida shi hanyar samun kudi, ta maida naira Najeriya haja. Wannan abin kai cu ne. Waɗannan kuma su ne manyan dalilai. Saboda haka ya kamata gwamnati ta gane cewa babu ƙasar da ta maida kudin ta ya zama haja na samun kudi in ba Najeriya ba. Gwamnati ta daina tunanin samun kudi daga naira. Saboda me? Idan lokacin da take samun wannan kudin, tana ƙara tura al'ummar Najeriya ne cikin kangi da talauci. Yanzu a shekarar da ta gabata kadai, sama da mutum miliyan 9 sun fada cikin kangin talauci. Kuma a yanzu haka akwai miliyoyi a bakin gaba suna dab da fadawa, wanda da zarar lira nan ta ƙara karewa, su ma za su fada cikin tsanani na talauci. Ga yunwa ta fara wa 'yan Najeriya barazana. Ya kamata musamman yanda muke kashe kuɗi akan kayan abinci, kimanin shekara 8 zuwa 9 da ta wuce da aka yi wani bincike, sai aka ga cewa dan Amerika abin da yake kashewa a albashin shi akan abinci bai wuce kaso 6 ba zuwa kaso 7. Amma tun a lokacin, dan Najeriya shine yake kashe kaso mafi tsoka a duniya a bank akan kayan abinci na samunsa. Saboda tun a lokacin kimanin kaso 57 zuwa 60 dan Najeriya ke kashe. Na yi imani yanzu da za a sake wannan bibiyar, wataƙila ya kai kaso 100 kuma ya wuce. Saboda haka rayuwa ba za ta tafi a wannan tsarin ba. Idan akwai kayan abincin da ba ma iya samarwa a gida wanda zai wadace mu, ya kamata gwamnati ta sahalewa 'yan kasuwa ko ita da kanta ta ɗauki ragamar kawo gibin da muke da shi domin abinci da yanayin kadan yanayin tsada. Duk nau'in kayan abincin da bai ishi ɗan Najeriya ba kuma da ake noma shi a gida ya kamata a hana fitar da shi idan har bai wadace mu ba. Idan kuma ana yin wani nau'i na kayan abinci misali a wadace kuma ana yi har da rara, ya zamana gwamnati ta sa doka iya rarar za a fitar da ita, ya zamana mu a nan ba za mu samu karanci ba balle ya rinka hawa. Idan aka ɗau irin wa'innan matakan za mu ga ragowar hauhawar farashi na kayan abincin zai sauki, sannan kuma a ƙara inganta bincike na yanda za a haɓaka wannan kayan abincin. Misali yanzu a Najeriya idan za mu yi alkama a duk hekta ɗaya abinda muke samarwa bai wuce ton ɗaya ba na alkama, amma idan ka je Egypt a duk hekta ɗaya suna samar da sama da ton shida cikin ɗari, a sama da ton shida a duk hekta ɗaya. Shinkafa abinda muke samarwa bai wuce ton 2.7 ba a duk hekta ɗaya, amma in ka je Egypt suna samar da ton 8 zuwa ton 9 a duk hekta ɗaya. Wannan ya samu ne saboda mai suna bincike suna inganta harkar noma. Najeriya ba ma wannan bincike yanda za mu inganta, za a fitar da kuɗin amma ba za a yi ba saboda ana yi da mun ga yanda kayan za su rinka haɓaka wajen sarrafawa to amma ba sa haɓaka. Wannan ya nuna duk kuɗin da ake fitarwa ba da gaskiya ake ba a wannan binciken, saboda haka wannan su ne kusan hanyoyin da ya kamata a bi. Sannan kuma gwamnati ta daina tunanin kawai samun kuɗi kai tsaye na karya naira da makamantansu, a'a ta yi tunanin yanda za ta sauko da darajar inganta darajar naira, kuma ta sauko da darajar kuɗin ruwa. Tsadar kuɗin ruwa ta yi yawa a Najeriya, kuma ba zai sauko ba sai ta rage ciwo ba su suka, ko ta dakata da ciwo ba su suka a cikin kasafin kuɗi. In aka daina ciwo ba su suka a kasafin kuɗi, kuɗin ruwa ya yi ƙasa, in Najeriya da dama za su iya zuwa bankuna su karɓi bashi su je su aiwatar da harkokin tattalin arziki. Wannan zai taimaka wajen samun ayyuka, haɓaka kuɗin shiga na al'umma da inganta rayuwar al'umma. Ita kuma gwamnati a gefe guda za ta rinka samun haraji yana shigo mata daga wannan samun kuɗi na al'umma da na masana'antu, sai ta haƙura da samun kuɗin da take a yanzu daga naira. Nan da shekara ɗaya biyu za ta iya samun arziki daga hannun al'ummata ba sai ta hannun naira ba. Na san cewa 'yan siyasa suna ganin shekarar su huɗu kawai suke da ita, kamar ba za su iya haƙurin shekara biyu zuwa uku ba kar su samu matsala wajen zaɓe. Amma da za a samu wanda zai haƙuri ya gwada, musamman yanzu sabuwar gwamnati ce, a gwada wannan tsarin su daina ciwo ba su ba wa al'umma dama yanda za su haɓaka tattalin arzikin. Kafin lokacin zaɓe abubuwa za su canja sosai, kuma wannan kaɗai zai iya ba wa al'umma daman su zaɓi gwamnati, ba wai sai ka ciwo ba shi ka zo ka yi titi ka yi gada da makamantansu ba kuma ka sa al'umma cikin talauci, ba shi ne wannan zai sa al'umma su zaɓe ka ba. Da fatan mahukunta za su yi gyare-gyaren da ya kamata.
Malami na gaba, bismillah.
Assalamu alaikum, sunana Buhari Gumel daga nan Lagos, Nigeria. Magana akan tattalin arzikin ƙasa, gaskiya tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya samu matsala sosai tunda ma ake ba a taɓa samun karewa tattalin arzikin Najeriya ba irin wannan lokacin. Yanzu ka duba yanda ƙasa take ciki da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati, kowa yana cikin wani hali, kowa yana cikin wani hali na ha'ula, yana kakana kayi rayuwa ta yi tsada, komai ya canja. Yanzu magana da ake yi yanzu ma'aikata ba ta iya zagorin aiki complete 5 days ba zai yi ba, saboda idan kai ka kula da abin da za ka karɓa a wata da transfer da za ka yi ka je gurin aiki, in kai haka abin ba zai yi ba. Ba a iya biya kuɗin makaranta, yara da yawa suna nan a gida a zaune ba sa zuwa makaranta saboda abin ba zai yi ba. 'Yan kasuwar rayuwa ta yi tsada, kayan da ake sayar a samu riba yanzu abin ba ya yi ba a samu. A cikin kaso kusan 10 da kake samu na riba yanzu bai fi ka samu kaso 2 ba, to za ka yi rayuwa a ciki. To kawai ni shawar da nake ba mutane 'yan ƙasa, dole a rage bukatu, a rage rayuwa, a rage abubuwa da yawa, saboda duk wani expense na rayuwa da ake yanzu wanda yake bai zama dole ba sai a haƙura da shi saboda hannun da ake ci. Ita kuma gwamnati babban matsalar da aka samu guda ɗaya ne saboda shi rage wannan tallafin da aka yi. Mutane ana ganin cewa rage ta tallafin nan zai kawo sauki a ƙasa, to wallahi tallahi ba sauki aka samu ba, an samu matsi na rayuwa da hannun ƙunci na rayuwa a cikinsa. Saboda haka shawar da nake ba gwamnati ta yi haƙuri wannan tallafi da aka ci da adada shi, saboda ƙasa ana cikin wannan ne, an yi abin nan domin a samu sauki. To sauki bai samu ba sai wani ƙarin matsitsi aka shiga na cikin hawa wani ƙunci na rayuwa. To kaga ai rayuwa tana cikin wani ha'ula, ana cikin wani yanayi a ƙasar nan, saboda yanzu in ka duba mutane da suke cin abinci sau uku yanzu ba sa iya cin abinci sau uku, mutane sau biyu suke ci. Matsalar ma babban matsala guda ɗaya da mutane, yara yanzu ga sun ɗalibai sun yi jarabawa sun samu admission sun shiga university, amma abin ba zai yi ba saboda halin rayuwa da ake ciki. Mutum ba zai iya biya kuɗinsa kuɗin tarihin bai tafi sukuri ya tafi makaranta ya je ya ci gaba da karatunsa, saboda abin da kake samu ɗan kasuwa ne, kai abin da kake samu yanzu duk abin da ka samu abinci ya riga ya cinye komai na rayuwa, dukkanin wani al'amarin na rayuwa gaba ɗaya abinci ya riga ya cinye shi. A kaso kusan 10 yanzu, a kaso kusan 100 na harkar sufuri ta Najeriya yanzu, kaso 40 sun ajiye ababen hawansu, kaso 60 suke amfani da su, saboda yanayi da ake ciki na yanda za ka zama motar kamai da abin hawan kayan da za ka yi ba zai yi ba, saboda kana magana abinci ne yanzu magana abin da ake ajiye kuma magana abinci ake yi ba maganar wani harkar haka sifiri ko wani abu yanzu magana abinci ake yi ka samu kai da yaranka ku samu ku ci abinci sau uku a rana shi ake magana wallahi da yawa mutane ba su iya cin abinci sau uku wani sau biyu zai iya ci yayi kokari da ci sau wani sau ɗaya ma zai ci wallahi alazim wani ya ci abinci sau ɗaya ba zai ƙara ci ba shikenan to wannan kasa za a yi wacce irin kasa ce wannan muke ciki wacce irin gwamnati ce wannan da ba a tausayin talaka a ciki mutane ana cikin wani hali harkar asibiti ta riga ta zama tsada komai ka je yanzu maganar asibiti babu abin da aka samu sauki a cikin sa babu wani harkar da abin da talaka yake cin da cikin kasar nan babu shi babu wani abin da talaka yake samu sassauci a cikin sa babu shi saboda haka ya kamata gwamnati ta duba cikin halin da ake ciki a tausaya talakan kasar nan a tausaya mana a duba halin da muke ciki a duba a samu sassauci a cikin al'amuran rayuwar nan a samu sassauci a cikin al'amuran rayuwar nan a samu sassauci a ciki ya kamata gwamnati ta duba shi shugaban kasa ya hakuri shiga cikin lamarin nan ya duba cikin talakawansa a cikin wani hali ba a cikin wani hali a kasar nan yanzu magana da ake magana tattalin arzikin nan yanzu nan da shekara biyu ma wallahi alazim nan da shekara biyu halin da ake ciki a yanzu nan shekara biyu sai ya linka wajen sau nawa nan da shekara biyu idan gwamnati ba ta yi wani abu akan wani abun ba 2 years masu zuwa halin da kasar da su cika Najeriya sai dai kawai Allah da ya gyara saboda haka muna kira gwamnati ta shiga cikin wannan lamari ta duba da idan basira a duba masana ta sanin tattalin arzikin kasa su ba da shawarwari yanda za a yi a magance wannan matsalar da ake ciki amma in ba haka ba akwai matsala cikin kasar nan Allah da ya sauka Allah kuma nan fita
muna godiya kwarai da gaske da bayanan Buhari Gumel zamu dakata a yau sai makon gobe zamu ci gaba da shirin inda mahalarta zauren ke tattaunawa kan halin tattalin arzikin Najeriya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibril wanda ya hada shirin daga Lagos da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku daga nan birnin tarayya Abuja ku huta lafiya
gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102 zangon FM za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Taura jihar Jigawa masu san jin tarihin Azbunawa ko Auzunawa dake jamhuriyar Niger musamman ma ko shin suna da alaka da wata kabilar kuma ta daban ko kuma wata kasar ta daban to idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a Yamai Salamu Muni Barma da kashi na biyu na ansoshin da ya samo daga masanin tarihi Professor Jibo Hammani na Jami'ar Abdulmumini Diofo da ke Yamai wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa
in kai bincike sosai sai ka gani lalle babu wata iyaka tsakanin harshen Hausa da harshen Berber da Buzanci da harshen Masar ta da babu wani iyaka amma da zarar ka kai gabas sai ka ga wata family ce kuma daya mutanen Turkawa family ce daban sai kai gabas lokacin da ka samu abuna an wonsu mutanen Irania halshe ne daban sai ka yi gabas ko kuma wajen turai lokacin da ka samu yawansu amma larabawa sai kawai yamma kenan wannan daga taka ce akwai amma dangantaka jini babu to zancen da muka fara azu na shigo abzinawa na ce maka akwai dalili na farko shine sun kamallaki rakumi inda suke so su ba su da yawa ba amma da suka mallaki rakumi shi ba su dama su mallaki sahara dalili na biyu shigowa musulmi da musulmi suka shigo wasu sun yaki da su to musulmi sun yi karshen su da yawa cikin su sai sun kai kudancin kasa. Kenan cikin karni na tara ana samun abinawa kamar cikin Niger da arewacin Mali, musamman Niger tabbat ne ba shakka sun yi shekarar dubu ciki.
Ya za a iya kwatanta matsayin Agadez ga abzinawan Niger ko kuma abzinawa gaba daya idan aka yi la'akari da yadda wasu ke kiran masarautar Agadez masarautar Abzin?
Ita masarautar Agadez masarautar Abzin ne. Abzin Hausa ce. Hausa ce akwai wani da ne ana ce makar da ya yi aiki da daɗiya ne. Haya ce akwai cikin daulolin da ke cikin ƙasa Agadez akwai Abzin. Kasan kuma Abzin ƙasar Hausa ce har iyaka wajen Libya. Duk da Hausa ne suka zama masu alshin Hausa ne Allah kalla sun yi zama nan. Kenan su Hausa sun yi daɗe tare da Abzinawa kamin ma wani tashin hankali ya zo har su bar wajen. Sun yi shekara ɗaruruwa tare. To Abzin akwai wata daula da ƙarama da ake ce ma Abzin. To kenan Hausa'in sun ce Abzinawa kenan mutane masu zama in ƙasar nan da suke kira Abzin su Hausa. To sannu ƙasar ana transmission sannu har abun ga ya suna ya komo ga wani irin mutane. A gani? To shine shi sarkin Abzin ko da yake wasu wanda su san tarihi ba sun ce menene daga ina yake daga Fezzan da menene wannan dukariya ne. Sarkin Abzin asalin shi ba Abzine ne, asalin sarauta ta Abzin da kaga sunan uwar sarki na farko kasa ta ga ta Hannazanet da kaga sunan uwar sarki na farko kasan ba Abzina ne. Kuma an san Abzina ne ban san yanzu su da ba su san tarihin Abzin ba suna ganin kamar ba haka ne ba. Kuma wasu na lokacin da an kafa sarautar Abzin ma lokacin nan suna wajen Aljeri ko Libya amma suna zance bisa abubuwan da ba su sani ba.
Akwai wasu alamu ko kamanni waɗanda ke ba mutum damar da ya ga ba Abzina ya gane cewa ai wannan ba Abzina ne?
Babu. Da kamar lokacin da ne lokacin da suka shigo su ta farko. Shigo su ta farko cikin sajina. Lokacin nan sai in ka ga mutum ya haka na ya ce Ahmar wanda kana iya ka ce abun ga ba Abzina ne. Amma daga baya da suka shigo musamman wajen Kelewai da suka shigo lokacin har zuwa ƙarni na 15 na ce maka ƙarni tara akwai Abzina nan masu lokacin da suka shigo amma ƙarni na tara tabbata ne akwai suna. To wanda suka shigo sannu suna shigowa wanda ke shigowa sai suna ƙoƙari su amshi mu inda suka tarda wuraren kiyo kasan kasashe wadda ba ta da dausayi suna su amshe musu ya kuje suka tashi. To Hausa wanda ke ciki yamma kudu maso yamma akwai masu amfani da harshen zabarmanci. To waɗannan manoma ne kuma ba su da yawa, wayancan makiyaya ne kuma suna da ƙarfi da makamai. To sai su bautar da mutane ko su kore ku lokacin da tashin hankali ya zo tsakanin Abzina masu kore Abzina ta wancan masu karamin ƙarfi da suka zo masu amfani da harshen Hausa wasu suka yi gudu suka bar wurin suka yi yamma daga baya suka yi abuna suka yi gudu suka zauna akwai har yanzu akwai sunayen su ana an san su daga inda suka zo cikin Abzin kamar yanzu kaujan tawa kwallon madamine ne. Ga abin da ni karanta ma ga wani cikin wani kwaleg har wajen ma Gabas wajen ƙasar tsotse baki wata la'akwai. To lokacin da suka shigo wayannan sai Abzina suka mamaye wanda suka yi gudu wajen Kelewai sai suka shiga ba su bautar da mutane Abzinawansu. sai suka haɗu da su arme da minene suka zama baƙaƙe komiti sai wasu to da kamin da saru su zo cikin abzin akwai abzinawa wanda suke jajaye ne amma don dizon baƙaƙe ne amma suna da bayi ko wani abun gasha masu yawa da faransawa suka zo ƙabilancin nan da wariyan nan da kyamar da ake mutum don saboda launin fata shi nasaru turawa faransawa su suka kawo wannan don wanda ke da fata shi ta yi kusa ga tasu sai suka ɗaukaka shi shine sama wanda ko shi ko kai asalinka ba abzine kake to sai su saukar da kai da cikin jerin auna cikin ba su ka abzinawa abzin misali kan mutanen wajen tawa ina tsammanin wajen da murguma wanda ke kusan su in an ce mutum ba abzine ne kenan mutum ne wanda yake da asalin daraja ta daya ko aure ba shi da bajaja ce ka gani ba shi arme da zaza shi sai dai shi ta yi daga nan ya tashi neman har yanzu wajen da murgudan neman mata amma akwai mata nan wacce in ba inda ba asali su ɗaya ba ya shi ne ba abzine dan akwai ba abzine mai asali akwai bajaja ce wanda abzine ya kace mai imrat akwai buzu cikinsu akwai wanda anka yantar da su idarfan sa'annan akwai buzu bayi sa'annan akwai makera akwai masu tuka ne ta gani duka shi ne abin amma yanzu kama ko cikin kasar Hausa an ce buzu sai aga kamar da ja da mine duka buzaye ne harshen ne mutane Hausa ake cewa buzanci amma ba abzini ba bajaja ce ba ne bajaja ce ba buzu ba ne
wato dai a nan Nijar ba idan jihar Agadez akwai wasu wurare ko akwai wasu jihohin da ake samu abzinawa
a wai ko ina cikin Nijar ai shi ne matsalar tawaye ne a Nijar don babu jiha cikin Nijar inda ba ka samu abzinawa suna zamani cikin gonakinsu ƙasarsu kuma a gani abzinawan da ke cikin da ke abunga wajen Agadez ko wajen Azawad sun yi wanda ke Azawad ko ne yawa yi.
To sai a kasance da mu makon gobe. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Profesa Jibu Hammani na Jami'ar Abdulmumini Diofo da ke Yamai, da wakilinmu a Yamai ɗin Salamun Munibarma, da producermu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. Gaida Ibrahim Garba, masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da Fiona Wamai da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa ku kwana lafiya.